أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبالو ينقوى وإن دسكي سورارينا لكما كلنا alaidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau da nake magana, kamar muna 16 ne ga watan Jumada al-Ula, hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da wato 27 ga watan Disemba shekara 2020, wanda shine wata na ƙarshe cikin watanni na lissafin Bature. Kamar yadda jiya muka sanar cewa yau za mu yi karatu mai taken cewa wato maganin corona, taimakon al'umma za a yi da shi ko kashe al'umma za a yi da shi. Wannan nasa alamatu listifham, alama ta tambaya, na bashi a haka. Zan shiga cikin Alkur'ani tukunna in fara yin matashiyar maganganun da zan yi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko ayoyin Alkur'ani, don bai kamata mutum ya zo yi magana ba, magana wacce babu dalili. Sannan kuma idan mun yi magana za mu buɗe layukan waya, za mu ba masu saurare dama su ainihin wato bugu waya da izinin Allah, kowa ya faɗi fahimtarsa da kuma ra'ayinsa akan wannan ainihin wato matsala da muke ganin ta taso. Kamar yadda ba mu gushe ba, wannan makaranta kamar yadda kowa ya sani, mun sha faɗa cewa ilimin nan da malamai da ɗaliban ilimi da suka ɗauka amana ne, kuma yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu, shine wato yin bayani a lokacin da al'umma take da buƙatar a yi mata bayani. Don haka Allah madaukakin sarki ba mu gushe ba yana faɗa cewa wa idza akada Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila wa bi'sa ma yashtarun. Daka kamar yadda na sha faɗa, ni aiki na ne in faɗa, amma ba aiki na bane cewa dole sai wani ya yadda. A wannan bai cikin abin da Allah madaukakin sarki ya dora min, ya tilasta min cewa in na faɗa abu kuma aikin ka ne ko aiki na ne, in ga cewa kuma wai dole sai ka gamsu da abin da na faɗa. Ni abin da Allah zai tambaye ni na faɗa ko ban faɗa ba, kai kuma abin da Allah zai tambaye ka idan an ji kaji ko baka ji ba. Wannan yasa Allah ya hada bangarorin guda biyu, yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina. Abu na farko a cikin Alkur'ani, wanda shine mafi gaskiyar littafi, wanda Allah madaukakin sarki ya fada, yace Allahu la ilaha illa huwa layajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi, sai yace wa man asdaqu minallahi qila, a wata maganar Allah yace wa man asdaqu minallahi haditha, waye fa Allah gaskiyar zance. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sha faɗa, duniya tana jin sa yace fa inna asdaqal hadithi kalamullahi, zancen da yafi kowane zance zama gaskiya a duniya shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya riga ya yi mana matashiya akan maƙiyanmu. A suratu Ali Imran Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuke da imani, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, kakku kuskura ku riƙe wanda suke ƙasa da ku a wajen daraja, su zamanto su ne abokan sirrin ku na kulle ƙofa, su kuke ɗaukar amanar ku ta ƙarshe ku ba su. Allah ya ce la ya'lunakum khabalan, wallahi ba za su takaita muku ɓanna ba. Waddu, kuma Allah ya ce kullum burin suke ma'anittu, ta yaya za a yi wannan masifa da bala'i a kamuku. Allah ya ce kad badatul baghdau min afwahihim, gaba da kiyayya ta riga ta bayyana a bakunansu abinda kuke ji. Amma wa ma tukfi suduruhum akbar, abinda kirjinsu ya ɓoye suke jiran su samu dama su aiwatar a kanku ya fi girma. Allah ya ce kad bayyana lakum al-ayati, muna muku bayanin ayoyinmu ne. In kuntum taqiluna, in dai kuna da hankali. Allah ya ce ha antum ha'ula'i, ga kunun ku din nan. Tuhibbunahum, kuna son su. Allah ta'ala ya ce wala yuhibbunakum, ba za ku masu taɓa son ku ba. To ba mu san ran da Allah zai yi ƙarya ba mutane su yi gaskiya, sai dai Allah ya yi gaskiya mutane su yi ƙarya, ba zai taɓa yiwa ba. Ha antum ha'ula'i, ga kunun ku din nan. Ha antum ula'i tuhibbunahum, ga kunun ku din nan kuna son su. Allah ya ce wala yuhibbunakum, wallahi ba sa son ku. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, ku kun yi imani da littattafan da Allah ya saukar a lokacin da su ba abin da ke lizimta masa sai sun yi imani da littafin ku da annabin ku. Shi yasa wa idza laqukum qalu amanna, in suka hadu da ku sai a sun yarda da abin da ke gurin ku. Wa idza khalu addu alaikum al-anamina min al-ghayr, in sun kebanta isu isu kaga suna cidan yana saboda wani kop dai da suka so su samu dama su yi muku basu muku ba. Allah ya ce kul mutu bi ghaydikum inna allaha alimun bi zati as-sudur, sai ya ce in tamsaskum hasanatu, idan wani abu mai kyau ya same ku tasu'uhu, sai abin ya muna sa musu ya muna na musu. Amma wa in tusibukum sayyi'atun, idan wani mummunan abu ya same ku yafrahu biha, sai su yi farin ciki da wannan abu. Allah ya ce wa in tasbiru, in kuka yi haƙuri watattaku, kuma kuka ji tsoron Allah, la yadurrukum kaiduhum shay'a, ba yadda za a yi makircin su ya ainihin wato yi muku kowane irin abu. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa mana cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, wala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah, wa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum, wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Sannan Allah ya ƙara kiran mu ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina, kakku kuskura kulki wa'annan kafaran su zama su ne masoyanku ku kyale musulmi ɗan uwanku. Allah ya ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Sannan Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, ya ku masu imani kakku kuskura kulki yahudu da nasara su zamantu su ne manya-manya waɗanda suke jibinta al’amuranku. Sai ce ba a duhun auliya uba’at wa man ya tawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin. Sannan Allah ya ƙara irin wannan kiran ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara auliya wattaqu allaha in kuntum mu'minin. Sannan Allah ya ƙara irin wannan kiran ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ula'ika hum adh-dhalimun. Allah ya ce kada ku kuskura ku riƙi iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan addinin musulunci. Sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi, kada ku riƙi maƙiyina maƙiyinku a matsayin masoya. Tulquna ilayhim bil mawaddati, ya za ku ɗauki soyayya ku jefa musu. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi, bayan sun kafirce ma abin da aka zo muku da shi na gaskiya. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, sun fitar da annabi da ku. An tu'minu billahi rabbikum, saboda kun yi imani da Allah. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhwaytum wa ma a'lantum. Allah ya ce man yaf'aluhu minkum faqad dalla sawa'a sabil. Allah ya ce in yaskafukum yaqulu lakum a'da'an, in sun samu dama za ku ga yadda za su sun fida aikin kiyayya akan ku. Wa yabsutu ilayhim aydihim wa alsinatahum bis su, sannan za su kin fida hannayen su da kuma bakunansu ta hanyar cutar da ku. Allah ya ce waddu law takfurun, kuma za su yi gurin ina ma a ce kun kafirta. Shi yasa Allah sai ya ce to lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyama yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. In ka kama wani kafiri ka rike shi, ku da kuna da alaka ta zumunci ne yasa kake dafa masa akan abubuwan da yake. Allah ya ce a faɗa maka zumuncin ba zai maka amfanin komai tsakanin kai da shi ba gobe alkiyama, ba abin da zai maka. To wannan duk suna daga cikin ayoyi da Allah ke jan hankalin musulmi, har Allah ya ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده غبارك يا تبين تكان مولك يتي حسيت إيماني لعله سبحانه وتعالى سنن الله ملك سركي يا جاكم ko ya ja hankalinmu ya ce ya ahlul kitabi, wanda ahlul kitabi yana nufin nan yahudu da nasara ne, ya ce masu lima talbisuna alhaqqa bil batil, dan me kuke taku da ƙarya da gaskiya, wa antum wa taktumuna alhaqqa, sannan kuma ku yi ƙoƙarin ɓoye gaskiyar, wa antum ta'lamuna alhali kuna sani. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya fara addini ne, aka yi ta samu. Allah ya ce wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, an samu wani bangare daga cikin ahlil kitab suna cewa aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari, a samu wasu su zo su shiga addinin musulunci da safi da yamma su fita, saboda a samu wasu shakka akan addini. To wannan yasa kaga ana yakar addinin musulunci a da ana yi, yanzu kuma za a ci gaba. Za a yaƙi addinin musulunci darir, kuma za a yaƙe shi ta indirect. Da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana, yake cewa wato wala tu'minu, Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wala yazaluna yuqatilunukum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u, ba za su gushe ba sai sun ta yaƙa ku akan addinin musulunci matuƙar sun samu dama, inji Allah subhanahu wa ta'ala. To shine anan Allah yake cewa min ahlil kitabi, akwai daga cikin ahlil kitabi man in ta'amanuhu bi qintari, wanda in ka dauki dukiya mai yawa ka bashi a matsayin amana, yu'addihi ilayka, zai dawo maka da shi ba zai ci komai ba. Amma wa minhum, daga cikin su fa akwai wanda man in ta'amanuhu bi dinari, wanda la dai idan ka dauka ka bashi, Allah yake la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima, wallahi ba zai taɓa ɗauka ya baka ba sai in ka kafa ka tsare ka raka ka jira. Allah ya ce zalika bi annahum, wannan abin ya faru ne saboda su dinnan ƙalu sun ce laysa alaina fil ummiyina sabilun, cewa duk wani mutum da muka ci dukiyarsa a duniya in ba ba yahudi ba ne muka ci dukiyarsa, to mun ci banza ko lahira aka je gaban Allah, babu abin da ya faru zai faru. Allah ya ce wa yaquluna ala allahi alkadhib, suna faɗa ƙarya akan Allah, wahum ya alamuna, kuma suna sanar ƙarya suke. To yayin da ake samun ɗaiɗai kun su mutanen kirkin da suke da amana, amma Allah ya faɗi cewa aktsaruhumul fasiquna, mafi yawancin su fasikai ne. Wannan dalilin yasa musamman yahudu suke ganin duk wani mutum da suka zubar da jininsa a duniya suka kashe shi ko suka ci kuɗin shi, to sun ci kuɗin banza, in sun zubar da jininka sun zubar da jinin banza, ko a lahira ba abin da zai faru, domin suna kiran kansu su ne sha'abullahi, wato su ne rundunar Allah mai tsarki. Asali ma kowane mutum an yi shi ne don yi musu hidima, don yi musu bauta. To a lokacin da Allah ya faɗi cewa a cikinsu akwai wanda ƙwandala idan ka ɗauka ka bashi ba zai dawo maka da ita ba sai an yi kace na ce an yi ɗauki ba daɗi, to sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi wannan al'ummar, kamar yadda al'imam at-Tirmidhi ya kawo hadisi cikin littafinsa babu ma ja'a anna fitnata hadhihi al-umma fil mali, babin da ke magana cikin fitinar wannan al'ummar yana cikin kuɗi ne. hadisi ne 2336 Ka'ab bin Iyad yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal kowace al'umma tana da ta jarrabawa annabi yace ni jarrabawa al'umma ta ita ce kudi yau ku kalli halin da muke ciki yanzu galibin yanzu wasu guraren da ake sata-satan mutane fa sai kaga wasu masu sarautar gurin ne wasu mutanen garin ne da su ake hada baki a ba su dan wani abu tare sun yadda a kashe al'ummar su a kashe yankunan su saboda wani abu da za su samu tafi kantsantacci wulakantacci to yadda ake samu a cikin mabiyan wani yayi sai dan karbi wani abu al'ummar sa a kashe wanda za a kashe yankin sa bai damu ba in dai bukatar sa ta biya to haka Allah ya jarrabe mu cikin shugabannin mu ake samun wannan za su karba abin da za su karba na wani lokaci in dai bukatar su za ta biya a lokacin duk wanda zai mutu duk wanda za a kashe wannan ba matsalar su bace wannan bai dame su ba bai daga cikin abin da yake ainihin wato gaban su wannan yana ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan al-Imam al-Bukhari ya sake kawo hadisi babu ma yuhdaru min zaharati ad-dunya wat-tanafus fiha babin da ke magana abin da ake wa mutane kashiri da takatsantsan akan kawar duniya da kuma gogoriwa akan ta ya kawo hadisi na 6425 Amr bin Auf yake cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atha Aba Ubaida bin Jarrah ila al-Bahrain ya aiki Abu Ubaida zuwa kasar Bahrain ya ati bi jizyatiha dan yazo da jizyarsa وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو صالح اهل البحرين النبي يا يصلح لمتانن بحرين وامر عليهم العلاء بن الخضرمي سي شغبنتن مسد العلاء بن الخضرمي سي يكي تيوا و فقدم ابو عبيده بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدومه ابو عبيده امن بن الجراح يا داو دا بحرين يا زو دا كودي مي يوا ووافقه صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلى أصبات ردع النبي فلما انصرف تعرضوا له لوك سند النبي يجو قوة في يجتو النبي لأن النبي يجو أنتك مصلاتي أنجتي وأبو أبير هذا ولك بحرين النبي يجو فتبصم رسول الله حين رآه sai annabi ya mamaki san da yaga an zo an cika masallaci wa qala sai annabi ya ce musu azunnukum sami'tum bi qudumi abi ubaida ina kyauta da san kun ji cewa abu ubaida ya dawo daga bahrain ne qalu ajal ya rasulullahi saka shi haka ne qala sai manzon Allah yake musu fa abshuru wa amillu sai bi shara sannan ku yi fatan alheri ga ma yasurukum abinda zai faranta muku rai النبي يتفى والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما تلوشي لك جي مكسور ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا هنا جنس ورنكد أبو إيمك كوف الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم كما يدعك أبو إيتد والنسيق بانكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم لكم فارق رجلجي إير إيري akan duniya sai ya tsahari lokacin da jama'ar gari za su koma at-tanafus din su kan duniya ne malaman addini haka shugabanni haka sai dai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan shine abinda annabi ya faɗa yake abinda nake jin tsoro kenan a koma at-tanafus yau an waye gari da mabiyan da waɗanda ake shugabanta da shugabannin sai ka samu kowa yana iya yin komai akan kuɗi hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam Muslim da ya kawo babu isbat haudu nabiyina sallallahu alaihi wasallama wa sifatihi babin da ke maganan tafkin annabi da siffarsa ya kawo hadisi mai 2296 hadisi na 31 a wannan babu daga Uqbah bin Amir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin wato salla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace qala sallallahu alaihi wasallama alaqatu la uhli yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla ga wanda aka kashe a uhudu ثم صعد المنبر كالمودع للاحياء والاموات sannan ya hawo minbari kai kace yana wa mutane bankwana wa'inda suka mutu da wa'inda suke da rai misali bankwanan da yake fa qala sayti inni faradtukum ala alhawa ni zan riga ku a tafkin kansara wa inna ardahu kama bayna aylata ila aljufa yace fadin sa ya kai daga aila zuwa jufa sayti inni lastu akhsha alaykum an tushriku ba'di annabi yace ku kan bana jin tsoron za ku yi shirka da Allah a bayana walakinni akhsha alaykum ad-dunya an tatanafasu fiha sai dai ina jiye muku tsoron duniya kar ku zo kuna gogorewa akan ta wa tahlikakum fa tahliku kama halaka man kana qablakum sai ta halakar da ku kaman wanda suke gaban ku suka zo suka ainihin wato halaka fa kana uquba yake cewa karshen ganin da ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan minbari shi yasa Imam at-Tirmidhi yake fada a hadisi na 2464 hadisin Abu Huraira cewa inna Allah ta'ala yaqul hadisul qudsi Allah yana cewa ya ibn adam tafarraq li ibadati ya kai dan adam ka bada lokacin ka wajen bauta mu amla sadaraka jinan wa asuddu faqaraka ni kuma sai in cika kirjinka da wadata sannan kuma in toshe hanyoyin talaucinka wa illa taf'al in baka haka ba kuma mala'tu yadayka shugulan zan cika hannayenka da shagali wa lam asuddu faqaraka ba zan toshe talaucinka ba zaka ga yanzu a nan kasashen a Afirka wanda suke zagaye da mu kasashe nawa ne Najeriya suka fi ta arziki na gani na azo na fada amma sai kaga yan kasar suna wahala ta rayuwa sama da kasashen da suka fi arziki wannan abun yana faruwa yanzu to yayin da aka waye gari yanzu ya zama al'umma tsakanin wanda yake shugabanta da wanda ake shugabanta kowa ya tashi yana neman kuɗi ta hanyar da ya dace da hanyar da bai dace ba to sai ya tsahali abin da yasa na sa unwanin wannan karatu maganan corona din nan wato taimakon al'umma ake so a yi da sunan corona nan ko kashe al'umma ake so a yi da ita na farko bari mu fara sauraron abin da ɗaya daga cikin ƴan uwa malam Abu Aisha ya yi mulahaza na bidiyon wata baturiya da sai abin nan bari mu ji ɗan uwa malam Abu Aisha tare da raddi da ya ga wani malami daga cikin malamai a wannan gari na jihar Kaduna bari mu ji me yake faɗa ni
alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd yan uwa wa kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan budaddiyar wasika ce zuwa ga shugabannin Najeriya a kebance sannan zuwa ga dukkanin ɗaiɗaikun ƴan Najeriya kira ne da babban murya zuwa ga hukuma da ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala game da allurar sabuwar cutar corona wacce ta sada duniya maganganu sun yawa akan allurar corona wasu suna cewa wannan allurar magani ce wasu suna cewa wannan allurar ba magani ba ce kawai zuba ce aka zubo a ciki domin a karkashe mutane ba da haƙi ba wasu suna cewa a'a magani ne amma da najasa aka hada kace na ce din ya yawa akwai hujjoji da yawa da maganganu da yawa da aka samu daga mutane daban-daban har ma daga ƙasashen turai an samu waɗanda suka yanke ba tare da kokonto ba suka ce wannan allura ta corona wata cuta ce ta musamman aka shirya domin karkashe mutane akwai wata baturiya ita ma ta fito ta yi bayani ba cewa wannan allura wata guba ce aka kirkiro wani deadly poison ne domin ganin bayan da yawa daga cikin mutane da gaban ƙasa
and say we're trying to kill all Africans in coal. Nigeria took the money and they are now in Nigeria poisoning children to environment.
To wannan shine dama bidiyon da ni ma nake so in saka dan yin fashin baki na ita wannan baturiya da kuma maganan ya haya Bello gwamnan Kogi da muke so mu kawo wannan CCTV suka yi fira da shi kan abubuwan da yake fada tsakani da Allah kamar yadda wannan makaranta ta saba ni malaman addini wannan abin da tura wannan wasu daga cikin su suka fito suka fara fada cewa su suna fada ne dan kishin dan adam tare da su farare ne amma wannan abin sun san akwai wani abu a cikin shi na kisan kare dangi da ake so awa mutane musamman a Najeriya da Afirka to wannan abu ne da ya kamata malamai su tashi su duba wannan abu na sani akwai wasu daga ciki kuma da sunan salafiya su fahimtar su idan abu ya zo da sunan gwamnati ko za ta kashe kowa idan gwamnonin ko shugabanni ba su ba da damar da za ka je ka same su kai musu nasiha ba to ka bari duk wanda za a kashe an dade ba a kashe ba wannan shine kuma akwai dalilai da dama da zan zo in yi tahalilin wannan bidiyo
Not only he'll feed children in Africa and India with his poisonous vaccine, he is now in Nigeria. He will spread to other countries.
Ta bayyana cewa Bill Gates shi ne ya dauki nauyin yaɗa wannan allura a inda ya ce yana so ya ga abubuwa kowa a ƙasar Najeriya. Sun yaɗa wannan allura a ƙasar India, sun kawo ta Najeriya, sannan akwai ƙasar da suka je suka ba da dala miliyan 20 ta Amurka.
Wannan baturiya ta bayyana cewa Bill Gates a kudin tuyar da take fada shine wanda ya dauki alwashin a Najeriya cewa sai an makuwa wannan alluran kuma ta faɗi kasashen da ya je ya kai kuɗi ba su karɓa ba kuma ta yi mentioning din Najeriya cewa an karɓi wannan kuɗaɗe kuma ana so kowa sai an masa wannan alluran to kamar yadda zan zo in yi tahalili shine ba mu san dalili ba na a samu wasu shugabanni su ce dole kuwa sai an bari in dai maganar da wannan bayan Allah ta faɗa ba haka maganar take ba an alal aqalli ma an zo da abin ka bar shi wanda ke so a mai tunda ai na kyauta ne ai ko wanda bai so shi ke nan ya tafi abin shi amma ka zo ka ce dole kuwa sai an mai ko mutum yana so ko bai so to ban gane ba ka kawo abinci ka ce min bismillah in ci na ce maka abinda bukatar abincin ka ce a addis daban da bukata dole sai na ci ko kai magani na ai na ce haka bari mu karasa ji mu ji
domin a karɓo wannan allura ita ce kasar Damascus amma kuma mutanen kasar suka shugabannin ta ba su karɓa ba da suka ga an ci karɓa sai suka ga ba inda ya dace ce ita sama da Najeriya tace an kawo Najeriya yanzu shugabannin Najeriya sun karɓa
wannan bature shi bature da shine abin da ta faɗa shi an je kasar Damascus an ba su kuɗi sun ce ba za su iya karɓa ba laka suka duba suka ga babu inda ya dace su zo da wannan abin kuma zai iya karɓuwa sai Najeriya kuma ta faɗa ita wannan baturiyar ba ni ba ne na kirkiro labarin ita ta faɗa ta ce a'a an zo da abin cewa Najeriya kuma lalle an karɓa abin bari mu ci gaba da shi
tana nan an shigo da ita Najeriya ta ja kunnen mutane akan cewa shugabannin nan fa ba kaunar mu suke ba manyan nan namu da yawa suna karkashin kungiyar Freemasons suna karkashin Illuminati waɗanda kungiyoyi ne na bautar shedan waɗanda suke da kuduri da mugun shiri na ganin bayan dubban mutane daga ban kasa domin cimma burinsu na kafa New World Order wanda
wannan bature cikin abin da ta faɗa cikin harshen turanci kenan ta ce akwai shugabanni da dama da suke da alaƙa da ƙungiyoyin asiri na duniya irin su Freemasons ta ce yunƙurinsa kawai na rage adadin ɗan adam daga doron ƙasa shine abin da ke gabansu na kafa sabo duniya New World Order ta yadda wanda suke tasowa ƙanana sai irin tarbiyyar da aka yi musu akanta ake so su
tafi. New World Order wani yunƙuri ne na samar da wani new generation wanda zai zo a nan gaba wanda zai rika aikata dukkan abin da yake banna ne fasikanci ne dukkan wasu ayyuka na kan zuciya ba tare da duba da wata maslaha ko wani hukunci ko wata doka ta addini ba. Ta yaya za a yi a samu future generation ya zama ya zama gurɓatacce ba zai taɓa gurɓata ba cikin gaggawa matuƙar ana samun first generation yana ɗora future generation akan tarbiyya ta addini da tarbiyya ta al'adu waɗanda suka ci karo daga miyagun ayyuka da mutanen da ke. Yunƙurin hakan ya sa suke da ra'ayin ganin bayan mutanen yanzu da yawa. In ya so yara masu tasowa ana iya cusa musu dukkan ra'ayin da aka dama. Mutum ya aikata luwaɗi, mutum ya yi zuga, mutum ya sha giya, mutum ya yi duk abin da ya san zai iya yi na son zuciya duk da sunan human rights. Duk a ƙarƙashin kare humanity muna faɗi muna ƙara faɗi babu wani humanity sama da humanity da addinin musulunci da kuma addinin kiristanci ya tabbatar da shi. Gaba ɗaya da musulunci da kiristanci sun yi ƙoƙari sun karewa ɗan adam haƙƙinsa a bisa bijire mafi kyawu ta yadda zai taso tasowa ingantacciya rayuwarsa ta haɓaka haɓaka a baryabo. Wannan humanity da suke kira zuwa garin a ba wa kowa ya aikata abin da ya ga dama ya ci karo da hankali ya ci karo da ɗabi'a. Ba da misali a hankalce da wani mutum zai ɗauko poison zai sha ya sha guba a kan kansa ya sha ya mutu ya ce kawai yana so ya kashe kansa ne. Shin sun yadda a ƙyale shi da sunan human rights ya sha guba? Ko ku sun yadda mutumin da ya je zai rataye kansa? Ko ku mutumin da ya je can saman dutse zai jefo kansa ya mutu? Duk sun yadda a ƙyale shi bayan ana da yadda za a hana shi a rabu da shi da sunan cewa yana da ƴancin ya aikata. Babu shakka wannan tunani na su tunani ne gurɓatacce mugun miji ne na samar da wasu al'umma sabuwa waɗanda za su cika musu gurin tunani wa wasu oda wacce babu maganar musulunci a ciki balle kiristanci a ciki magana ce zalla ta maguzanci da san zuciya. To domin ganin tabbatar da wancan kuɗi yasa suka kawo wannan allura a cewar ita wannan baturiya cewar lallai ana so a gabayar mutane da yawa. Don haka ya kamata in har ya tabbata haka ya kamata hukuma ta ji tsoron Allah ta bincika. Don haka daga farkon bayani na zuwa yanzu ba mu yanke mun ce wannan allurar kisa take ba sai dai mun kawo rahoto daga wannan mata yana ɗaya daga cikin manya-manyan hujjoji da ake kawowa waɗanda suke tabbatar da tuhuma a cikin wannan allura. Akwai wata bayarwar Allah wacce ta je aka yi mata wannan bakin ɗin da niyyar a gwada a kanta a gani bayan ta yi bayani daga misali ta ce ga garinku nan ga kadan wannan ita ce kuke gani a cikin wannan bidiyon ta sallama kanta saboda sai da irin na bature an yi gwajin an tabbatar da komai gashi nan. Amma kuma daga misali wannan mata ta mutu wanda wannan allura ita ce sanadiyar mutuwarta.
To wannan kamar yadda masu saurare suke kallo nasu suna iya jin sauti ne amma a nan abinda ni nake gani wata bature ya ce wannan vaccine da za a shigo da shi Najeriya ta je an gwada ta da shi bayan ta an gwada ta awa ɗaya da gwajin bayan ta yi bayani wannan matar ta tafi lahira. To wannan abin da aka gwada ta da shi bayan awa ɗaya da yin gwajin da wasu ƴan mintuna ta mutu shi ne kuma abin da ake so sai an shigo da shi Najeriya da tsiya da tsiya da ko ka yadda ko ba ka yadda ba sai an maka wannan allura ɗin. To, ƙuri mutu, ta faɗi ta mutu nan ta ce.
To, ka rike nan babu shakka bai kamata a ce hukuma ta ɗauko irin waɗannan magunguna waɗanda har ma wani ya an gwada a jikin wani ya mutu kuma su ce za su yaɗa wa 'yan ƙasarsu ba. Don dai kawai mu 'yan Najeriya mu ne mara ta gata a wajen shugabanninmu. Ya kamata hukumomin mu su ji tsoron Allah. Baya ga haka, na ga babban malami a Sheikh Ahmad Guni wanda babansa malami ne na Allah mai tsoron Allah wanda duk wanda yake da'awar sunna a Najeriya albarkacin Sheikh Abubakar Mamun Gumi yake ci. To dan ka Sheikh Ahmad Gumi shi ma babban malami ne ya fito yayi wata fatawa wacce ya kamata a ce malamai sun masa raddi a kan wannan fatawa. BBC ta yi rada Dr. Ahmad Gumi cewa a kan wannan allura ta corona an ce da najasa aka yi ta ko kuma akwai wani abu wanda yake na haramci a ciki ko wani abu da musulunci bai yadda ba an zuba a cikin allura ɗin an sana'anta ta da shi. mana haka da gumi ya fito ya bayyana cewa hakan ba laifi bane ai zarura ce a iya yi hakikalin gaskiya na yi takaicin dinkin wannan fatawa daga malami kamar a Sheikh Ahmad Gumi amma ban yi mamaki haka lamarin ilimi yake ilimi ko dini an ce kazi yi daga fi laharin sahir ma la yi daga fi jihar amma in banda haka sai za a yi a Sheikh Ahmad Gumi ya ba da wannan fatawa bayan ga maganganun manya-manyan malamai ga kuma hujjoji ƙarara nassi daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan haramcin yin magani da abin da yake najasa ne ko kuma abin da yake haramun ne hadithin Tariq ibn Suwayd al-Ju'fi ya zo yana aika tahiya yana tsere gina sana'ar tahiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada shi sai ce ya rasulullah innahu dawa yace ba da ni nake hadawa manzo sallallahu alaihi wasallam yace bal innahu da bari magana cewa magani ne ba magani bane cuta ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace ba magani bane cuta ne yace fa inna allah lam yaj'al shifa al umma fi ma harama alaiha domin allah subhanahu wa ta'ala bai sanya warakar al umma a cikin abin da ya haramta mata wannan nasi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar da muke wa Sheikh Ahmad Gumi shin malami ya fa manzon Allah sanin cewa magani da ruwa ne dukkan wata cuta annabi ya haɗe yace babu waraka a cikin abin da Allah ya haramta shin malam Ahmad Gumi ya fa manzon Allah sanin cewa cuta larura ce da zaka iya magani eh a iya magani da koda abin da yake haramun ne
to malam Abu Aisha yana maganan dukkan Ahmad Gumi wanda Qur'anin nan nayi karatu na kawo wasu abubuwa na ilimi da ya faɗa guda biyu na farko ummu haram da yace an duba duk littattafan siya babu tarjamarta nace ɗaya daga cikin littattafai ga siru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi a rayana na kawo littafi kusan guda goma nace akwai tarjamarta a ciki sannan ya kawo maganan ummu haram yace wai uwa haram nace Allah sarki wanda suka bibiyi karatu na kawo kalmar haram waje guda goma to idan masu saurare suka lura za su ga cewa daga cikin malaman da ake amfani da su da sunan wannan corona da Dr. Ahmad yana cikin su ta yadda yana ikirarin cewa shi likita ne abinda akudinto abinda Abu Aisha ke faɗa cewa ya fi annabi sanin lalura ne yana da tsaurin idan da zai iya kallo ya ce ai annabi ba likita bane amma shi likita ne yana iya wannan tsaurin idan yana iya tsaurin idan ya ce annabi ba likita bane amma shi likita ne to da haka wannan ta bashi dama abinda aka fito aka ce da najasa aka yi shi akwai abubuwan da yace da lura ce a cikin abin da ya karanta na usulul fiqh bai san cewa ba akwai bayan ad-daruratu tujuhul mahduratu akwai ad-daruratu tukaddaru bi qadariha ita lalura ana kaddara ta ne gurgudan abin da ya faru a cikin ta sannan kamar yadda zan zo in yi tahlili kaso 100 na maganar corona nan ta bayyana cewa 80 da wani abu ƙarya ne a cikin ta da damfara da ciwatuwa da kuma business to ita ce magana ta gaskiya amma bari mu ƙara ta jin Abu Aisha Allah ya saka
mu kada an tabbata malam Ahmad Gumi ba zai taba cewa ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce ai akwai al'ummu wa al'am wal kha ko al-ta'lim wa at-tahsis amsar da zamu faɗa a nan shi ne babu wani nassi da ya kebance wannan hadisin daga umumin sa cewa a banda abin da yake da ruwa ne babu abin da yake tabbatar da haka shi ne ita kanta zarura tana da zawabit da shuruf wanda a karkashin su ne ake tabbatar da cewa abu da ruwa ne bari mu ba ku misali mutumin da ya tsinci kansa a cikin hali na matsalanciyar yunwa ya halatta ya cin mushi me yasa aka halatta masa cin mushi saboda yana da yaƙinin in ya ci mushi zai fitar da wannan yunwa in kuma bai ci ba zai iya mutuwa kaga fuska biyu ce rayuwa ko mutuwa to sai shari'a ta halatta masa amma idan muka duba magani ga cuta mutum ba a ci da yaƙinin in ya sha maganin zai warke domin kariyata dawal insanu wala yashfa وقد يشفى ولم يتداوى mutum zai iya yin magani amma bai warke ba sannan kuma mutum yana iya ma warkewa bai magani ba to dan haka wannan magani da za a ce ka sha zarura ne ko da wannan maganin najasa ne ba zai tada zama zarura ba domin baka da yakin in ka sha zaka warke dan me zaka halatta haram ka shigar da shi a babun zarura wannan ita ce magana mafi inganci kuma ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai ba babu shakka akwai tabani akwai malaman da suke yin a'iyi amma magana da tafi inganci shine abin da muka fada kuma dukkan mai hankali zuwa ga wannan zai karkata akwai hadisin Abi Hurairah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dawa'il kabir manzo Allah ya hada magani da najasa duk abin da yake najasa ne najasa ne haramun ne manzo Allah ya hada magani shi hadisin Abu Darda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da magani kuma ya saukar da cuta yace ma anzal wa ma anzal Allah da'an illa anzal ruhu shifaan yace fa inna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzal ruhu shifaan Ubangiji subhanahu wata'ala bai taba saukar da wata cuta ba ba sai ya saukar da maganinta sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace tadawu wa la tadawu bil haram ku yi magani amma kar ku kuskura ku yi magani da abin da yake haram ne wannan shine abin da yake magana mafi inganci kuma ga maganar manzon Allah nan ba ta karɓar wani tawili sai ga wanda yake yana so ya bugo ya bakan zuciyarsa ne kadai dan haka muna kira ga malaman addini muna so mu ji hukumunku akan mambari mu ji bayananku a gidajen radio da sauran kafafen yaɗa labarai kuna dankul mai hukuma akan wannan barna ya kamata hukuma ta ji tsoron Allah subhanahu wataala ku sani cewa idan har ta dalilin wannan magani da aka karɓo abinda ake tuhuma ya tabbata cewa tana kisa ta tabbata cewa an yi ne jadili ko zulme idan fa mutanenku suka fara mutuwa in ƴan ƙasa suka yi tawaye aka fara zanga-zanga wallahi jami'an tsaro ba za su iya maganin abin ba mun ga yadda fitilar ɗayan da ta zama a ƙasar nan kwana-kwanan nan da ƙyar aka shawo bakin da ran to kuma ga wannan in ya faru aka fara mutuwa hukuma kar ta taɓa zaton za su iya hana al'umma yin abin da yake zanga-zanga ne ko tawaye ne ga gwamnati musamman a wannan yanayin da ta'addanci ya yi yawa har ma an waye gari an fara raina jami'an tsaro ya kamata hukuma ta ji tsoron Allah kada ku ɗayan abin duniya ya sa ku halakar da mutanenku ku bincike abin ku tabbatar da menene gaskiya baya ga haka idan kuka duba Bill Gates da sauran manya-manyan turawa na duniya waɗanda suke ta cewa suna ba da taimako dan Allah wa da taimako suka ba wa gwamnatin Najeriya na makamai miliyoyin daloli ne suka aikowa da Najeriya domin Najeriya ta ga bayan ta'addancin Boko Haram wani mataki suka ba wa gwamnati na taimako cutar da zaɓen cizon sauran cututtuka waɗanda kullum a Najeriya su suke kashe mutane wata gudunmawa suka ba mutane irin wannan domin magancewa mutane wannan matsala ta aka yi mutanen da ake kashe ku dare da rana ba dare ba rana ko ina tsaro ya gagara a yankinku sai wani yana da kuɗin da zai ba wa gwamnatinka yana da makaman da zai ba wa gwamnatinka sai ya ki wancan ɗan ta'adda da suke kashe ku amma bai bata ba sai rana ɗaya ka wani magani ya ce ka sha garkuwar wani ciwon bayan akwai ciwukan da dama ya san da su amma bai baka magani ba sai wani abu wanda mutane suke zargin akwai guba ciki in kana da hankali za ka karɓa dan haka gwamnati ta ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ƴan arewa shugabanninmu da suke da faɗa a ji da ministoci da sauransu ku fito lallai ne ku ja hankalin hukuma a tabbatar da me gaskiya akan wannan abun kuma a nemo ƙwararrun likitoci masu amana su yi bincike na gaskiya akai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga kaidin masu kaidi ya yayewa duniya cutar corona
to wannan shine fashin baki da dan uwa Malam Abu Aisha yi Allah ya saka masa da alheri yanzu magana ta ƙarshe da nake so in kunna duk da tana da tsawo amma ina so mutane su saurari sashen ta ne kawai duk da wata maganan shi ma yayi ta cikin harshen turanci ne
of Kogi State. Good morning and thank you for joining us today on the program. Well, let's start off with
good morning and thank you Mr. Chabalina. Good morning again.
All right, let's start off from where the comments came through from the PCF. They say, I mean, we just had Mr. Ali saying their meeting with state governors, the president did, of course, encourage them to have that conversation with state governors. And he says a quite fruitful meeting. He was encouraged by the responses from governors. So could you give us at least some information concerning what is going on about that meeting? And then the position of governors, how they tend to conduct themselves moving forward in their states.
Are you talking about the issue of COVID-19?
Yes, please.
Please, I think I would rather be excused from discussing COVID-19 because I've taken a position and I don't see myself shifting away from that position anytime soon or ever. I said this against the backdrop of the fact that we saw a lot of the gimmicks and antics and merchandising of foreign products that is not marketable in Nigeria at all. And I said this long ago, and some people who are, you know, advising Mr. President continue to, you know, take a wrong trajectory. I'll say that. You can't for crying out loud be caught and paid when it comes to an issue like this. Let me just simply summarize it by saying this, and put me anywhere. If in the winter in Europe, America, and other places outside the world, we are turning on our heater, both at home, at work, and when we are driving along the road. When you go in Nigeria, you turn on the air conditioner. Why don't you turn on?
Ba sai na saka duka ba cikin maganganun da ya buga misali cikin maganganun da gwamnati ya Bello yana daga cikin gwamnonin da kwata-kwata a karan farko bai yarda da corona ba ballin ta na karo na biyu kuma bai yarda ya saka lockdown a jihar shi ba wa'annan kawai yayin da sauran jihohi suka sassa yadda ba za ka shigo ba ka bari a shiga ma jiha ba shi ma ba zai bari ka shiga jiha shi ba amma a cikin jihar ni na sani har da sallar juma'a da komai ba a daina ba kuma ba mu ji adadi na masu mutuwa ba ya fi na kowace jihar saboda bin rufe jihar ba to wannan shi ne abin da yake faruwa to abin da nake so in rufe da shi abubuwa ne kamar haka na farko kowa ya san kasashen nan namu na Afirka suna zuwa kasashen Turai su ciwo bashi duk kuma dama mutumin da ya ciwo bashin ka iya wuya to dama akwai ikunya tsakanin kai da shi kuma ba haushi dama ya ce in dai baki ya ci to ido kuma yana jin kunya to mafi yawanci za ka samu wajen kakaba musu abubuwa in suka je suka ciwo bashi sai ya da hali na biyu Bature irin waɗannan su bulge laran da Allah ba yadda za a yi maka abu dan Allah wajen sanadin tausayin ka sai idan akwai wani abu da suke hari a gaba mutumin da ya taso baban shi ma bai taimakon maman shi kawai sai ku haɗu da kai a wata duniya ya taimake ka bai da wata manufa ka zagaya kasashen turan ka gani zaka ga abin da ke faruwa da aka galibin taimakon da suke yi zaka ga suna yin shi ne akwai abin da suke so su yi a TV idan ba haka ba ba za su taɓa yi ba abu na biyu wa'annan suka miƙe suka ce wai dole sai an yi to abin da muke so idan ya zama dole sai an yi kuma kuna ganin alheri kuka zo da mutane ya kamata tun daga kan shugaba lamba ta ɗaya da gwamnoni na jihohi in an zo da abin a kwansu ya kamata a fara gwadawa in shi kenan sun sha to kaga manyan da alheri kuka zo da mutane kowa sai yi kuma wallahi sai an tabbatar wacce aka zo din da ita ita ce ku ya kamata ku shiga a fara yi muku sannan a yi maragowa wannan shi ne ka'ida a yi yanzu kamar lokacin da Barack Obama ne ya dinga yawo yana kokarin sai ya yaɗa auren jinsi namiji a wurin mace akwai shugaban da a nan Afirka cikin baƙaƙe kalle shi ya faɗa ne yace wani abin da ka taho da shi tun da haka ne to ai kamata ya yi tukunna da ni da kai ni in fara auren ka tukunna ragowar jama'a sun suka gani sai su koyi da mu abin da ya ce ma bar Obama ya ce mai ce mai kai ma hukaci ne kawai kenan ya san ba alheri ba ne ya zo da shi da alheri ne ba sai a fara gwada ta kansa ba ya bari ya aure shi wancan bakin shi ne namijin shi kuma shi ne matan sai ya ce a'a shi bai yadda ba so ba cewa za ka yi dole ba sai an bi kowane gida-gida an makuwa a'a kamata ya yi kai da ka zo abin da kake ganin alheri ka zo da shi a fara gwada shi a kanka da matarka da ƴaƴanka da iyayenka da kannanka da yayyenka to kaga shikenan sai a gwada akan ragowar jama'a gari in ma mutuwan ne a mutu du shikenan abu na gaba bayan da za a yi wani zai mana karatu yanzu ya ce wannan abin ba kamfani bane ba business bane wasu suka bude yanzu akwai dan uwa kwanan nan ya zo daga Ghana wajena ya zo Kano ya wuce yanzu kun san cewa idan zaka fita daga Najeriya duk kasar da zaka je ka je ka dawo kudin da zaka biya na corona ya fi kudin ticket din jirgi misali ya fito daga Ghana da zai fito ya biya dala 150 zai shigo Najeriya ya biya dala 100 zai sake fita daga Najeriya ya sake biyan dala 100 zai sake shiga Ghana ya sake biyan dala 150 dala 500 a daidai lokacin da kudin ticket din jirgi bai kai haka ba amma kudin corona ya fi kudin ticket din jirgi sannan yanzu kafin corona nan jirgi daga Kano zuwa Abuja da ga 30,000 da wani abu ne amma yanzu ya kai 70,000 da wani abu an ninka kudin saboda kudin mutum biyu zaka biya wannan train din nan nawa ne ba 1,000 da wani abu ne kuma shi ku sai a wannan VIP first class nawa ne 3,000 ya koma 6,000 wancan ya koma 3,000 kaga zaka biya kudin mutum biyu kowanne a cikin wannan da sunan wannan corona sannan abu na hudu mafi yawanci idan matsalan nan ta taso ta corona nan inda muka ga an fi kaiwa hari daga masallatan mu sai islamiyyi su aka fi tsanantawa wajen sai an ɗauki matakin rufe su tunda kowa ya sani a karan farko sai da muka yi juma'a ɗaiɗai har 12 a jihar Kaduna ba a sallar juma'a a daidai lokacin da kafin a koma sallar juma'a a masallatai sai da wasu harkokin suka fara ana cin kasuwa a wasu guraren ana yin wasu harkoki sannan aka koma aka fara sallar mi sallar juma'a kuma har yanzu akwai wasu masallatai wasu malaman saboda ba sa jin tsoron Allah wai da sunan corona wai har yanzu ko wai ba sa daidai ta sahu a masallatan su ba wannan abu na san zuciya a karan farko wallahi ba ma zargin kowa amma yanzu na rantsa da girman Allah duk malamin da ya je fatawa ya ce a yi social distancing a ba da sahu a masallaci a ba da tazara na rantsa da Allah makaryaci ne kuma maciyin amanar Allah da annabi ne kuma dan son zuciya ne dan dalilan da zai sa ka ce a yi social distancing a ba da tazaran babu wannan dalilin duk wanda ya wannan fatawa ne fatawa ce ta rashin jin tsoron Allah da son zuciya musamman mu a ƙasar nan in wani can wajen sun yi dama na sha faɗa na ce standard na duniya a harkar lafiya ba daidai yake da standard na Najeriya ba ƙasar da zaka je wani gurin kaga inda ake facin mota kaɗai ya fi asibitin Najeriya ke sannan abu na gaba shine wannan mutumin da ake magana shine na Bill Gates din nan ya kai abin nan wasu ƙasashe ba su karɓa ba a kudin ciyar da ita baturiyar nan take faɗa ya shigo da shi ƙasar nan kuma ta yi menshinin wannan abin da ita baturiyar nan ta faɗa ta yi menshinin din sunan Najeriya da shugabannin Najeriya a ƙa'ida tun da an san inda take da ƙasar da take idan ƙarya ta yi musu akwai kotun duniya sun ya kamata su je su maka ta su nemi haƙƙinsu cewa ta yi musu ƙazafi ta yi musu shari sannan abu na ainihin wato da dabga da ke ƙarƙashin wannan shine ta faɗi cewa akwai ƙungiyoyi na asiri wanda wasu daga cikin shugabanni suke da alaƙa da su sun yadda akan wani abu za su iya kashe kowa za su iya hallaka al'ummarsu wanda ita ta faɗa ina reference ne a kudin ta abin da ta faɗa kuma a doka an yadda cewa ka faɗa abu amma reference ɗin ka to kaza kawai na abin da za a je a koma a duba shin ta faɗa ko bata faɗa ba sannan abu na hudu an ce duk wanda ɗan Najeriya dole sai an masa a daidai lokacin da kowa ya sani muna fama da matsalar tsaro ba a ce duk wani ɗan Najeriya dole sai ya samu tsaro ba amma aka zo aka ce duk wani ɗan Najeriya dole sai an masa wannan allura to me kake nufi a daidai lokacin da mafi yawancin mutane suna kwana wasu babu abin da za su ba a ce duk wani ɗan Najeriya dole sai an bi shi gida an kai masa abinci ba kace kuma duk wani ɗan Najeriya dole sai an bi shi an masa allurar nan me kake nufi a daidai lokacin da wasu rigingimu da tashin hankali ya sa ba su da gidajen zama gudun hijira suke baka ce waɗannan dole kuwa sai an samu mai da gurin da zai zauna ba kace dole kuma sai kuwa an masa allurar nan me kake nufi ta yaya za ka zo da abincinka ka ce min ga abincinka kyauta in ce maka banci ka ce min dole sai na ci abincin in ba wani kasar abu ka saka a ciki ba a daidai lokacin da kaso 70 na 'yan Najeriya ko 75 ko 80 suna fama da ciwon typhoid da malaria a nan unguwar a ɗan tsakanin nan na san adadi da ciwon malaria ya kashe ba a ce sai an bi gida ba dole duk wani ɗan Najeriya dole a yi masa allura ta maganin malaria da ke damun shi amma a zo a ce dole duk wani ɗan Najeriya kuma sai an bi shi gida an masa allurar corona me kake nufi ga ko bai shi ba ga maganan yanzu ciwon tarin fuka da ake ba a ce sai an bi gida ba duk wani ɗan Najeriya yanzu a ƙarƙashin wannan organization ɗin tamu za ka ga kusan kowane wata mutanen da muke taimakawa akan matsalar maganin typhoid da malaria ba ma biyan kuɗi a asibiti ƙasa da naira 30,000 wani ma kawai sai abu goma a ce ya faɗi a jiya asibiti typhoid ne wannan malaria ne yau ciwo in za ka ji Allah ya kiyaye kai hatsari ƙafar ka za a yanki duk Najeriya ban san wani asibiti da za ka ji a yanki maka ƙafa ba kyauta amma a ce za a kawo maka magani ko maganin na kyauta ne kuma a ce dole sai ka yi to me ake nufi da shi shi ne ba mu sani ba da haka wannan abin da aka zo aka ce dole shi ne muke ci wa malamai dole su tashi malamai su binciki menene dalilin da ya sa za a zo da abin nan ga abin da ya zama dole a bikin Najeriya a yi musu gida-gida ba a yi musu ba a zo da abin da ba shi ba ne lalurar su kuma a ce sai an ma kowa dole wannan shi ne abin da muke buƙatar bayani a kansa sannan abu na bakwai shi ne ba na taimako ainihin wato ƙasashe da mutanen nan suke kowa ya ga ƙasashen da dama aka je da sunan kai musu gudunmawa da taimako daga baya ababen da suka biyo na musifa da bala'i da rashin zaman lafiya a ƙasashen sannan abu na takwas abu na gaba wannan matar baturiya ce sai ta ce ita tana wannan bayanin ne don kishin ɗan adam ita ta faɗa ta ce ita fara ce ta san an yi kiretin ɗin wannan abin ne mu na farko a nan arewacin Najeriya ana la'akari da population ɗin mutum wajen addini da za a rage mutane ɗaya kenan na biyu ta yi la'akari da rage population ɗin mutanen la'akari da jinsinsu to sai ta zo ita tana magana don kishin ɗan adam kaɗai billahi alaika in wannan matan za ta fito tana wannan maganan don kishin ɗan adam kaɗai wanda suke ɗauke da addini wa ya kamata ya zamanto da mai kishin ɗan adam kaɗai saboda ɗan adam ne ko wanda yake ɗauke da saƙo na addinin Allah kaga ba za ka haɗa ba ɗaya suke ba sannan kuma ana amfani da miyagun malamai wajen waɗannan al'amuran musamman shi wannan namu na nan Kaduna duk wani abu ya taso akan wannan matsalan da sunan cewa shi likita ne sai ya shiga gaba dama mutane ne ba su san shi ba mu da muke bibiyar karatuttukansa mun sani cewa in ka san me ake cewa karatu ya yi nan ne shi ya yi nan ne in dai ka san shi amma in ka gan shi da naɗi kan masha Allah za ka ɗauka daga nan duniya za ta tashi yawa kuma lokacin da matsalar nan ta taso malamai kowa ya san irin fatoyin da aka yi kuma na faɗa a nan wajen na ce yanzu yayin da abu ya canza ya kamata malamai su ji tsoron Allah al'amarin ya canza kuma saboda yanayi ya canza sannan abu na kusan goma makircin da ke cikin wannan abin Allah ya kiyaye ɗayan biyu sai ya faru na farko kun ga yadda zanga-zangan kansa ta ƙare wanda da wannan zanga-zanga ta insa da aka fara banda Allah madaukakin sarki ya mana lissafi ya tausaya mana da yanzu ba maganar Najeriya ake ba wata ƙasa ake magana to yanzu ko dai yanzu a tashi a faɗakar da mutane shi abin da ya kamata akan wannan abu ko kuma wallahi in aka bari aka shigo da shi da zaran ƴan Najeriya yanzu aka ce an mawani alluran nan ya mutu jibi ma an mawani ya mutu gata an mawani ya mutu na rantsa da Allah in ƙasar nan aka ɗibi zanga-zanga to billahi lazi ba wanda yake da ƙarfin da zai iya kare mutane ta kowane ɓangare kaga daga nan shikenan an yama ƙasa an hargitsa ƙasa dama waɗanda suke so hankalinsu ba zai kwanta ba sai sun ga sun yama ƙasa sun hargitsa ƙasa sannan buƙatarsu za ta iya saboda haka kuma ni na sha faɗa ba sau ɗaya ba mu ba mu da wata maslaha da ta wuce Najeriya ta zauna lafiya ni ba minista ba ne ni ba ɗan majalisa ba ne ni ba gwamna ba ne kuma ka san duk yadda gwamnati take da daɗin ta zauna lafiya ai ba ta kai muhimmanci a guri na ba akan waɗancan da suke da makamantan don su tana musu alfarma akwai abin da take musu sai kuma ba wata alfarma take min ba a wajen cewa akwai motar shiga da nake da ita a gwamnatance akwai kaza albashi da nake da shi ina da alawansu ko ɗaya babu saboda haka wannan shine abin da ke tafiya don haka magana ta ƙarshe wannan abin da wasu suka fara hasashe cewa za a shigo da shi Najeriya kuma ga ta hanyar da za a shigo da shi ko dai malamai su tashi su binciki wannan abin menene gaskiyar shi don su ankarar da al'ummarsu kuma su faɗa abin da yake na daidai ko kuma su bari abin da zai faru ya zo ya faru ni dai na riga na gama magana dama wannan ita ce ɗabi'ar makarantar nan in wani abu ya taso mu zo mu faɗa abin da ya faru daga nan kuma mu ja bakin mu mai shu wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba mu mun sauke nauyin da Allah ya dora mana saboda haka yanzu za mu buɗe layi za mu ba mutane dama su bugu waya amma kada mutane su manta da maudu'in karatunmu shine wannan maganan maganin corona da za a shigo da shi gudunmawa ko kashe al'umma sai mu ji menene ra'ayin mutane lamban wayan da za a fara bugowa da shi na ainihin wato farko shine wato lamban wayan da za a fara bugowa na farko 0 0 3 7 8 9 4 5 0 wato 0 8 0 wato 3 7 sai 8 3 sai 9 3 sai 9 4 wannan ita ce 9 4 5 0 ita ce lamban ka bari mu faɗi wannan ita ce za a kira ta wasu musamman mutanen da suke ƙasashen waje 0 8 0 3 7 5 2 sai 9 2 wannan ita ce wanda suke ƙasashen waje za su ainihin wato kira sannan sai kuma wacce za a kira daga nan gida ainihin wato Najeriya na assalamu alaikum na to wannan salular tasa ya kira ta abin nan mun ce lambar wayan da za a kira na biyun shine wato a na farkon 0 8 0 assalamu alaikum assalamu alaikum to assalamu alaikum
alaikum assalam
na mai magana
Malam Anas ina kira daga Kaduna ko
to Malam Anas muna jin ka
ina yi wa Malam fatan alheri da fatan lafiya
Malam Anas wannan karatu ka ji abin da muke tattauna a kansa
yanzu na Malam ban saurari abin da ake yi ba amma dai fatan alheri ne ne
to muna godiya Malam Anas assalamu alaikum
wa
alaikum assalam
wa rahmatullah na mai magana mai magana da su da su
eh
a malam na gani domin yo malam ta san da kai muna jin daɗi kuma kai malamin mu ne da kuma Allah ya ko ta da ta kara alkhairi
to amin malam Bashir muna godiya
yawa sannan kuma na san karin bayani na kun shi ne hakika gaskiya kalmi wannan da hadar wannan da kai ne ake mana domin gaskiya sun kuma da mai san da bayanin ka na baya da kace yi wannan malamin da su da na su tashi su yi bayanan irin wanda kuke yi hakika insha Allah da wannan magana muna fatan ya zama sababi ya kuma wato Allah ta harko ta Allah ta kare mu ta sanan kuma Allah ta barka ta ala kai da mutum makan ta Allah ta barka ta ala aka mutu da alkhairi
to amin malam malam Bashir muna godiya Allah ya saka da alheri
malam ina tsanta ki lafiya da malam Allah ta hadisi muna da
malam malam Allah da kake so na saboda shi kai ma Allah ya soka
Na gode. Malam
ina jin abu da kuke tattauna
ba idan an zo ka Allah ya saka maka da alheri. To amin malam Mustafa. Malam Abu Aisha kuma. Sannan shi malam Abu Aisha Allah ya saka masa
da alheri. Amin.
Sannan da duk wani mutum wanda kishin al'ummar musulmi da ma wanda ba musulmai ba wanda yake kishin rayukansu shi ma duk Allah ya saka musu da alheri kuma kun amma ku sauran duk wani mutum wanda bai da guda bai da aljanna a gidan ku
amin amin malam Mustafa to shikenan
sai ke shi
to shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam mala ina kana
wace magana ne
kai kana magana da Abdullahi daga Maiduguri
to mala Abdullahi Maiduguri muna jin
Malaya lamura kokari amma da jama'a
amin amin amin
masha Allah malam wannan al'amari abinda ni zan iya cewa game da shi da wannan din da za su shiga kudin vaccine din za su shiga zo su kawo shi ba bara sai abinci ya bura mutane ba
to ai ba ma wai maganan vaccine
muna da ɗan gudun hijira da yawa fa kam muna nan wasu ba abinci wasu da ma dai gwamnati nan suna kokari suna fama amma wannan al'amarin ai abu ne wanda ya kamata ku duba a gyara matsalar cikin gida kafin a fita kuma wani abu na daban
to ai malam malam Abdullahi ba maganar wani vaccine din bane da ba yana da kyau ne za a yi kuma cutar yadda ake fadar ta shuwali haka abin ya a'a ita wannan matar abin da take magana da wasu bayanai tana maganar cewa ne ba an gwada abin nan a cikin wasu an mutu an kai
wasu
ba su yi ba amma an ci za a shigo da shi Najeriya kuma a kan ɗin Najeriya za a shigo da wannan abin wannan shi ne babban tashin hankali sannan kuma an shigo da shi za ka da zaɓi ko kana so ko ba ka so sai an yi maka wannan shi ne babban tashin hankali.
Ga wannan al'amari to a kan haka ba mu yanzu mun kira da zan yi muna roƙo da shugabanninmu na Ghana manyan shugabanninmu wanda suke iya faɗa suke iya isa gurin gwamnati su yi tsoron Allah kamar yadda suka yi mana bayani a karan farko muka fito muka zaɓi wannan gwamnati su yi tsoron Allah su je su gaya mata gaskiya dan suna zaune sun rufe baki ana cutar al'umma a karan farko bayan kai da akwai wani malami guda biyu zuwa uku duk kaɗai kuke fita ku yi bayani wallahi su yi tsoron Allah ba a tambaye su ba
ai suna ƙoƙari suna zuwa can saman su je su yi bayani kaga ba dole ba ne sai sun faɗa muku me suke cewa ko kuwa Malam Salisu Haruna. ai yanzu mu abin da muke jin tsoro abu biyu kada ya faru kaga na farko an yi asalin gargaza da kasar da cikin dan kwalakin nan ba a yi nasara yanzu idan aka zo aka ce an fara wa mutane vaccine din nan dai ko mutane sun ga sun mutu kaga fa ba wanda zai yadda ka zo ka saki rike shi yana ji yana kallo daga nan wata kila kasar nan za a sake ibar zanga zanga da kuma wanda zai ke tara mutane kaga daga nan abinda ake gudu na a hargitsa kasa daga ya faru dama su da kowanne suka rabauta basu yi hasara ba tuwa'un ta wannan hanyar sun an warga da kasar ta zanga zanga ba matsala haka kuma idan an kashe mutanen kasar ta hanyar a yi musu wannan basu din su ba su da matsala to wannan ne ba ma so a kai zuwa gare shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah kuma ya tsare mu bari mu dauki kira na gaba assalamu alaikum mai magana assalamu alaikum to malam faisal muna jin ka
alaikum ya nan ne daga Niger
to malam faisal ya Niger
wala alhamdulillah malam muna muku fata ne
to muna jin ka malam faisal
malam muna jin jira muku da irin kokarin da kuke na yau da gobe
to muna amsa malam faisal
eh shawara ta wanda ke gare ni malam irin wannan abubuwan da yake tasowa dan Allah ina roƙon malaman akwai wanda suna da halin da za su yi magana da jiwa to irin ku wanda ko Allah ya ba ku horewa hanya wanda za su yi ta wata don ta hanyar duniya ta tsaki to ya kamata su ba ku ƙwarin gwiwa in shi da za su yi to su yi magana da to irin ku wanda kuke ta wata yi magana ya kamata su sa hannunsu su ma amma da don su kuma kuna magana domin su ba za su yi ta wata yi magana ba amma ku Allah ya hore muku da basira hanya kuka yi to kuna magana ya kana ta tsaya hannun su gaskiya wannan tafiya kuma da wannan tafiya ce kuke ba ta Nigeria ka aiwa duk wanda ke Afirka tana bibiya ku wannan hanya ta kuma Allah ana karuwa da ita kuma wannan ba ta Nigeria ba ma ce karuwa ina Afirka wallahi na san da cewa kowanne ne irin wannan mutane da dama suna bibiya suna karuwa suna fahimta da irin abubuwan nan to gaskiya ba wanda za a iya biyan ku sai dai Allah ya ji
to muna godiya malam faisal Allah ya kare ni Assalamu alaikum. Na'am.
Barka da.
Me wace magana?
Allah magana da Nura Isa Abdullahi.
To malam Nura muna jin ka.
Wannan shirin da ake yi gaskiya ya yi fa'ida sosai da sosai.
To malam Abdullahi yanzu a malam Isa. Malam Nura yanzu ya kake ji yanzu a ce kana zaune a gida a zo a ce da ƙarfin tsiya dole sai an maka vaccine ɗin nan ko ka yadda ko baka yadda ba.
Gaskiya malam wallahi sai iya inda ƙarfi ya ƙare domin da na san abin mutuwa nan to kwara ko wallahi iya ban ki zai na niwa ko in kashe su ko su kashe su na kama ne zuwa ga kashe to ni ma zan iya masu ƙoƙari na ni ma na da mutum na kashe su. Wallahi sai iya inda ƙarfi na ƙari da ni da duk abin da na ga na hawa wura su makamu wallahi zan yi ƙoƙari da shi in ga na yi wannan abubuwan ni ma na tsira da rayuwa ta dan haka ba yadda za ni mu yadda tunda ga shi a gaba na na ga an turo wata a WhatsApp cewar an yi mata baturiya tana bayani akan yadda ake yi tana cikin bayanin ta kai mata kamar magana ta dafi kai kamar ana ba dan ciwo daga bayan sai fadwa ta suka dauki ta suka shiga da ita to yanzu za mu yadda amai da mu kamar ta maki shikenan gaba ɗaya in Najeriya mu an sai da mu dan zama kawai a zaman cewa mu zama kamar credit na turawa ai ta turo mana ba shi shi ana ba mutane mu kuma nan ana nan ana sai da mu a ƙasa ba sani ba
wato
gaskiya mana wallahi wannan abun gaskiya gaskiya ba karaman cewa ko bane da jihadi wannan abin da kuke yi sai dai ubangiji Allah ya saka muku alkhairi
to mu ba ku ta mana addu'a ka san amin za a yi tafin karo da matsalolin mutsiya ka ba da
eh Allah ya tsare ku ya tsare rayuwarku ya tsare iyalanku da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ko muna godiya
Allah ya hana ku ganin azzalmai kuma Allah ya hana ku ganin
amin
Allah kuma Allah ya tsare ku da fito Allah ya sa muku sabani a tsakanin ku
amin
arzikin Allah sallallahu alaihi wasallam na gode mallaka tashi lafiya
to muna godiya dan uwa Allah ya saka ni assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wane ne?
Muna magana Usama.
To Malam Usama muna jin ka.
Malam ina muku fata ne kuma ne. Allah.
Malam muna ji.
Kuma wannan da ke sana.
Muna godiya Malam Usama. Layin naka akwai mutkila Malam Usama. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa ke magana ne?
Eh Yunus magana da fasal tin ne gaskiya.
To Malam Yunus muna jin ka.
Malam ina ma addu'a Allah ya sa Allah ya saka da alkhairi Allah ya ka ilimi ya roƙa. Wannan aiki da kuke kai shi Allah ya tilike ka kai Allah sai da dukkan mutane
Amin Malam Yunus muna
da shiwa da bangaren Malam Allah ya tsaya ki bayar da cikin hanya amma dan mai da shi wai dan mai dole ne ku ya wajibi ki abin wannan da Malam ya san mana gida ka sai da an yi wannan ne ai Malam sai da ba sai ne wallahi ni ta fara ko komai ka audi ne
a ai ba ma so akai ga wannan kaga dama abinda ake so shi ne sai an wargaza kasan nan to mu kuma hakkin ne gare mu duk abinda muke fahimci zai kuma ga a wargaza kasar to mai magana a kan shi sannan kaga addinin nan amana ne ba zai yi ba mutane su aminta da mu mu fito mu ce ku yi kaza wani lokaci ku aminta ku yi ba tare da kun shi ne ba sannan muna kallon abin da zai cuci mutane kuma mu ja bakin mu mai shiru idan an yi haka
ba ana ta ga mara da duk wanda da zai tsanci su mutane nan nan da wani ana ita ya muku bayani wannan aiki Allah ke nake da kai
amin amin
Allah kuma ya sa dan shi ake yi mana Allah ya sanya maka ikhlasi da bayan Allah
amin Malam Nura Malam Yunus
nagode wa mutum
nagode nagode assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan layin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Na'am.
Sunana Aliyu Muhammad.
Na'am, daga Sokoto kenan.
Insha Allah wala.
Na'am, muna jin ka Malam Aliyu.
Abu na farko ne kamar kullun muna addu'a ubangi Allah subhanahu wa ta'ala ta kara alheri nan.
Amin amin amin.
Kuma wannan karatu gurgurdo insha Allah kowa ya ji gaskiya. Mai buƙatar amfani da gaskiya sai ya yi wanda kuma ke buƙatar ya bi son rai sai ya bi son rai ne.
Na'am.
Shi karatu wanda ya kwashi abubuwa da dama mana.
Na'am.
Yadda kusan ta kowane gehe ba a rasa inda za a taɓa. A ta gehen maluma kamar yadda ka ce, kamar yadda bayani ya gabata cewa tsakanin ga Allah maluma, yadda ka hito da kujerar malansa ko kuma ɗalibi na ilimi. Kai bayani kan iya faɗa mutane gurgurdan abin da ka fahimta na wannan matsala kuma tun daga kira da al'umma ke yi wurin yaba daga irin kokarin da ake yi wannan shi ya nuna shi a tsakanin da Allah abinda ake jira sauran maluma su yake nan saboda haka amfani da maluma da ake magana gwamnati tana amfani da maluma wurin shawo kan al'umma ke tsin mata sai da musu abinda na alheri ko kuma na cuta to amfani da maluma malam ko ya kasu gida biyu
no
akwai amfani da maluma a sa malami yayi magana ya faɗi ra'ayi ne goyi bayan gwamnati akwai kuma amfani da maluma a hana musu magana
gaskiya ne
wasu maluma ina nan dai ga bukata ko su so su yi magana ba su yi magana duk wani gurgi da wani zai iya ce yana ganin Buhari ko suna ganin shugaba Muhammadu Buhari su ba da shawara ba magana gaskiya ce ba ba wanda zai kori malam Aminu Ibrahim Daurawa yanzu a ce ne a Najeriya akwai wani malami da ake kimar da za a bude mai kowa ya shiga in dai Daurawa ko dai a yadda ko dai ana tuhumar Daurawa da ƙarya wanda kiban tuhuma ce da ƙarya na yadda da abin da wata gaskiya ne cewa koran kare aka yi musu addu'a to bayan an kori su malam Aminu Ibrahim Daurawa da ire-ire ne waɗanda su an zaɓe su duk wata uku su zo su ba shugaba Muhammadu Buhari shawara akan abin da ya shafi rayuwa da kuma kokarin sauke nauyin da aka yi aka waye gari aka koro su daga bila har suka zo su kawo mutane bayanin cewa an ruye musu kowa ba a da buƙatar ganin su a bila limamin bila da kai ne ya musu bayanin cewa shi kai ne hankuri da yake sannan wani ya zo da sunan malanta ya zai ce mana wai su suna zuwa inda shugaba Muhammadu Buhari su ba da shawara wannan magana banza ce mu ba ƙanan yare ne ba kowa yana da hankali saboda haka a hito a sauke nauyi a yi ma mutane al'umma bayani inda aka ga za a cuce al'umma a yi musu bayani kasan da Allah ya ce gwamnati za ta cuce su inda gwamnati ta yi daidai ba laifi a yabe ka amma dai mutum ko shi agoshin shugaban Muhammadu Buhari wallahi ya san gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ta cuce mu
a'a malam Aliya za ka ce ta cuce mu
to malam kan a zaɓi shugaban Muhammadu Buhari bari mu ɗan tattaɓa wasu abubuwa mashin wannan na hawa ni na san mashin da ake kira Haji na zai shi naira 135 lokacin da an kafa shi gwamnati Muhammadu Buhari ta zabe yau wannan mashin abin da ake sayar da shi naira 350 an taba tun gina abinci wanda kowa ya sani wannan gidan kowa akwai kowa ya san ana mutunta wannan matsaloli abin da ya tafi wannan allura ma na yanzu ita da ita ake magana tsakani da Allah yau a ce dan Najeriya kowa sai an zo a yi mai rigakafi da sunan wai vaccine na coronavirus na daidai wannan corona shi kai ne Bill Gates na ga wani jawabin nashi da ake sallatawa cewa ya ce wai yana mamaki har yanzu me yasa wai hasashen da sun kai na cewa corona za ta yi ɓanna Afirka ba ta yi ba
akwai wannan rubutun ko
lalle ni na ga rubutun Allah ya da sosai inda ya jawabi yana cewa hasashen da sun kai har yanzu kai ya har yanzu wannan hasashen me ya hana corona ta yi ɓanna da aka tunanin za ta yi Afirka
dai kenan
dai kenan abu na biyu abin da ya shafi matsaloli wanda ke addabar Najeriya ko an ki ko an so ba yadda za a yi baturen da yau Najeriya ta kai ba ma magana akai a cewa local government ɗaya biyu ko uku hudu ba a hannun yan ta'adda daga lokacin da malam inda nake zanne yanzu za ka iya kira na ka bani umarni ka ce in tashi in tashi to alama ta ce ta hini ƙarfi da wurin nan yau yan ta'adda sun sa hatta gangon ake ganin kamar suna da lahiya yau a jihar Sokoto akwai kusan local government kusan 7 ko 6 waɗanda an rufe makarantu ne sanadiyar gudu yan ta'adda kasu zo su kwashe yan makaranta wanda ya nuna cewa yankunan mu sun shiga hannun yan ta'adda in ma a bayyane ko kuma a ɓoye amma ba a taimaka mana ba ta wannan yanyi an zo ana magana cewa awa kowa kuma da suka ce sai awa kowa allura wannan magana gaskiya mallan ƙarya ce in da gaskiya na za a wa tsadan Najeriya vaccine allura to mutum ya kamo mana shi kawai mai allura ai shi ba ɗan Najeriya na a kamo shi matsoratan banza kawai ba wanda su
ai shi bai yana zambiza yi
ai zambiza cikin Najeriya ce malam kuma mu yanzu in dai an san gidana ni tare da ban san wani umarnin gwamnati ba to ai shi kawai an shi sani inda yake saboda shi da dace ma akai ni kuma ba zai nema na saboda haka gaskiya magana sanata amin lawan da shugaban walisa wakilai da kowa ma da shugaban ƙasar Najeriya dukkanin su sani cewa dan Najeriya kalle yake kawai da su idan sun ci gaba da yin abubuwan da suke na ganin cewa suna da iko su sa mun yi abu dole to gaskiya magana za a sauko daga turbar karanta su malamai ta cewa ayi shugabanni addu'a ta alheri wallahi mutane su zo su fara bizai su da addu'o'i irin daidai da yadda suke biyan mu da ke ta maluma su sani su ji tsoron Allah su sauko daga turbar da sun ka hau ta rashin yin magana idan mutum ya zama a cuta ma al'umma sai matsayinka na jagora don yanzu
duk wanda ke yi ma wata kungiya biyayya ma da mashi shugabannin ta ba su fito sun kai magana a malam to biyayya da zai wa shugabannin ita za ta kai shi da yaje cewa allurar da za a yi kuna tana da illa shi zai anshe ta don yana ganin cewa ai shugabanni ne musu anshe ta ba
gaskiya ne to
yanzu muna muna kira da malama
na karshe yanzu akan wannan matsala din yanzu kana ganin kamar yadda wasu suke suka ganin to in aka ce sai an musu wannan abun da karfin tsiya akwai ta da kura kai ma kana ganin akwai ta da kura
to gaskiya na yi san cewa tabbas gwamnati tana da jami'an tsaro wanda tana aiki sa su gaba zo su wa mutane amma dai ina da yakinin cewa ko da dan sanda an zo gidan mu insha Allah mutum bai da kanin da sai ya yi allura dole kuma insha Allah zan sa zan yi amfani da karfin da Allah ya bani wurin kare kaina dan ba wanda zai zo ya dauko ajali yana yawo da shi ga hannu in kwanta ya sa ni shi sannan yan Najeriya sun yi cewa ko da sun ga an wa shugaban majalisar dattawa ko shugaban kasa allurar ya kai malam ba lalle na bai zama irin wanda za a yi ma ita za a yi musu mun ga mutum ko ta wace hanya yana aiki da cutar mutane suna iya dauko allura wanda ba ta da cutar su wanda ba ta ba da alaka da corona a yi don ɗaya yan Najeriya su gane cewa an yi musu amma ainihin wanda aka ɗauko ta cutar tana da yan za a zo a ita don mu an kai magana cewa za a wa allurar
gaskiya ne
saboda haka shirye muke muna jira in dai suna so a zauna lafiya a kasar nan ta daure to a kashi dabba tuban magana allura amma in suna so a yi tsiya-tsiya su gane cewa sallar ka da kingin kari ne to a zo garkan mu a ce za a yi allura da kari mu gani muna addu'a Allah ya saka ba da alheri da wannan kokari da kuma maluma masu niyya ma bin tafarkin da ake bi wurin wayar da kan al'umma su ma muna addu'a Allah subhanahu wata Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ba kowa iko sauke da wanda ke tayi
amin muna godiya malam Ali assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wace magana ne? Wace magana ne?
Abdulnasir ke magana daga nan sai ga.
To Malam Abdulnasir muna jin ka. Muna jin ka Malam Abdulnasir. Muna jin ka Malam Abdulnasir. To muna lafiya lo Malam Abdulnasir. To shi kenan Malam Abdulnasir.
Muna ta jin da kokarin da.
Malam Abdulnasir assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa ke magana?
Assalamu alaikum. Kana magana da Muhammad Sibowai ne daga Misira.
To Malam Muhammad Sibowai muna jin ka daga Misira. Malam Idris ka rike wayanka kana jin mu a shiri. Muna jin ka Malam Sibowai.
Assalamu alaikum. Kana ji na?
Eh muna ji. Muna ji Malam Sibowai.
Akan wasallau, ina ganin ka kana motsi ne kawai ba ka ji ta.
To ina ganin bari mu dauki wani layin salula taka ta dan samu mushkila ne Malam Sibowai. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Malam Idris kana jin abin da muke tattaunawa akan shi.
Eh gaskiya dai kina san in ci program din a sama ne. To Allah ki gaskiya.
To maganan wannan vaccine din da ake magana na corona da za a shigo da shi tajin karatun namu shine shin wannan gudunmawa ne da taimako za a yi ko kashe al'umma ne
gaskiya wato Allah ya gawo wannan nayi murna da samun kaina cikin wannan program da ake yi a gaskiya wato wannan abu bisa ga dan karamin ilimin mu ba zai taba zama wa taimakawa al'umma ba
to saboda me
to abin da yake faruwa shine su kullun wato inda magungunan nan suke fitowa nan ne matsalar wayannan magunguna an samu wasu videos da suke yawo online yanzu daga hannun kwararru wanda yake nuna cewa wannan vaccine din akwai matsala a cikin shi ko matsalar ba wai ta wasa bane matsalar ta sanadiyar salwantar ran ɗan adam to kaga abun ba wasa bane kuma ana ta samun rade-rade akan waɗanda suke da hannu a yin waɗannan magunguna irin su Bill Gates irin su Pfizer da sauransu waɗanda suna da cases a nan ƙasar waɗanda a Kano kwanaki akwai wato case na cewa akwai maganin Pfizer da ya kisa wanda ina gani duk da mutane za su iya koma su bincika kan wannan abin da ya faru lokacin shi malam bayan shekaru lokacin da ya rawa gwamnatin farkon shekaru hudunsa bai kuskure ba wannan lokacin aka samu wannan cece sun to kaga mun kullum mukan kalli abu ne ta bangaren musulunci me yasa shine rai ba abun wasa bane kowane bangare ko bangaren musulunci ko bangaren wani addini daban rai yana da kima to yayin da aka ce wasu za su shigo da magani kuma sun nuna cewa kamar yadda muka ji a Hayadello yana faɗa yayin da aka dashi a China muna yin magana ne bisa ga facts da muka ji ba wai shaci bade bane yana magana cewa wanda suke magani nan ba sun nuna cewa ba su da su dauki alhakin cewa in wani abu ya faru da kai na wato na illa magani nan ba ruwan sashi to kaga mutum zai zo irin wannan magani ya faɗa ga saboda Allah in kai ko da kana ganin ranka zai da kima ba za ka sha wannan maganin ba kuma ga shi an samu magunguna a nan waɗanda mutane sun sha suna samun waraka ko babban misali da ya ce ya za a yi shi a Hayadello da gwamnan kogi ya ce tun da aka yi lockdown nan ba shi lockdown a garin su ba ya ce a kogi ya kiyaye ya rufe mutane ya ce kuma har yanzu gwaje-gwajen da aka yi nuna ko mutum ne ba same shi da wannan ciwon ba ya ce kuma harkar kasuwa yanzu a cikin kashi goma da aka wato a cikin kashi da ya samu kusan kashi 30 na harkar kasuwa wato a kogi ya bunƙasa to kaga irin wannan abin shine abin da ya ɗauko ya manganu a kai to ya nuna cewa kullum mutane da aka domin tattara da aka yi akan mazaza kullum mutane ya siya musu wannan vaccine ɗin sannan na cewa za a ce su a ƙasan Turai a lokacin da ake zafi kuma lokacin da su suke yin sanyi za ka samu cewa mu a nan zafi ake yi yayin da suke ƙoƙarin neman wato hita su kunna a ɗakinsu suna jin sanyi kowa bai iya fita so da kankara yake mu a nan sai ga mutum zai fita da yake cikin ya ce ka za a yi mu ɗauke ne ɗaya da wannan mutanen abinda suka yi mu ce ta mini ka fi ka jin layi mutum na so ya ji manganu da ya yi manganu masu kama hankali da yawa matsayin shi na gwamna a ƙasar nan kuma wanda yake magana wato da shugaban ƙasa wani lokaci da rai to sai na ga mu idan muka zo za mu kalli wannan abin tunda mutane suna da shakka a kai kuma akwai magunguna nan na habbatin sauda da zuma da aka yi ta amfani da shi wannan mutane suna samun waraka kuma su mutane a Turai din sun koka da cewa wannan ciwon da ake faɗa cewa corona din nan ba ba ta bane amma ba ta kai ƙarfin da ake faɗa ba ba ta fi ƙarfin wannan ciwon da ake cewa influenza din nan ba wanda su likitoci sun san wanda suka ƙware sun san menene jami'in haka to da haka gaskiya kamar yadda malamai kullum mutum ya wato mu a ɓangaren addini mukan kalli me malamai suke cewa ne akan abu da ya bijiro tunda mutane suna da shakka hankalin su bai kwanta ba da wannan abu gaskiya bai kata gwamnati ta sawa mutane dole ba tunda su ma masu maganin sun ce idan wani abu ya faru da kai akan su ba a zuwa lafiya kai to kai kuma kar a sawa mutane tilasta sun yi wanda ya ga zai iya je wanda ya ga ba zai iya yana da wani hanyar wata magani ya je amma kar a tilasta sawa mutane akan na zuwa da daga ranar da aka tilasta sawa mutane idan mutum ɗaya mutu saboda wannan abu ba haƙƙi na wuyansu kuma wallahi abin da zai biyo baya yana da muni sun dai irin wannan zanga-zanga da ake yin 'yan sa-sun nan kowa bana da rai kowa na son ransa to yayin da aka zo aka kawo abin da zai kashe mutum da rai kudi aka zo aka ce wani malami ya tsaya ya ce kira zanga-zanga shi kanshi malamin ya san cewa a lokacin yana cin hatsari to da aka gaskiya wannan shi ne abin da za mu ce a kai ta kata gwamnatin mu kuma ga shi bayanai na asirai kamar da ya fito a cikin wannan bidiyo ɗin da yake yawo sun ce shi wannan an ba da bribe ma an je kasan Madagascar da wannan vaccine ɗin sun ki karba an ba su bayar ne miliyan 20 dala miliyan 25 to amma da aka zo da shi ka sannan sai aka karba to kaga gaskiya kullum irin wannan maganganun suna da tasiri daga baya sai ka zo ka dace ƙarya ne ba ka bane amma alhali ga video sun nan suna nan ko mutanen da suka yi maganar nan har da wasu din su da komai in kana so kai confirm za ka je sai za ce muku ƙarya ne a jita-jita ce to da aka lokaci ya wuce gaskiya da shi kaman shi shugaban kasa da yake mutane ya zan talakawa ne suka zaɓe saboda irin halin da ake ciki wancan lokuta ake ganin zai kawo gyara zai kawo canji kuma ake ganin cewa mutu har yanzu talakawa musamman talakawan arewa suna da wani hope a kan shi suna kyautata mishi zato to ya kamata gaskiya wannan lokacin ya tsayaye abu tsakaninsa da Allah domin rai ba wasa bane wallahi mutum ɗaya mutu akan wani abu ba karan bala'i bane akan su wannan shi ne gaskiya sako kuma ka ta malamai su ma su ɗau wannan magana da muhimmanci domin su malamai su ne jagororin al'umma in wani abu ya zo dole su duba su suke cewa Allah ya ce maza Allah ya ce to kuma kar su yi magana akan rashin ƙwarewa kar su yi magana akan jahilci su na su dama isar da saƙo ne to idan suka isar da ita da kyau gaskiya na san cewa su kansu gwamnatin za su ɗauka za su fahimci cewa mutane ba su amince wannan magani ba ko ba sa tare da shi
yanzu dai kana cikin masu goyon bayan cewa lallai ya kamata yanzu wannan abun ba abu bane da ya kamata malamai su ja baki su shiru musamman la'akari da abu ne da ake ganin an zo da shi a duhun kuni kuma zai iya dadamar rayukan al'umma.
Wannan tabbas wannan haka fahimta ta yake, bai kamata malamai su shiru domin shirunsu zai iya zuwa cin amana, ya zama wajibi ne ma, ba wai abu ne na ganin da ba, ya zama dole ne, tilas ne, tunda sun yadda su ne jagororin al'umma
a kowane ɓangare. Baka ganin yanzu akwai wani malami a nan jihar Kaduna da ake ganin yana da ya iya naɗi kuma yana da farin da yana cewa likita ne kuma yana cikin wanda ake amfani da su. Abun mamaki wai har yanzu masallacin da suke jagoranci wai ana social distance ba a haɗa sahu kuma wai da sunan corona ta dawo.
To shi wannan malami da ake magana a tunji gaskiya mutum ne wanda mutane suka koma suka duba tarihin shi irin fatoyin da yake bayarwa, ya kamata su fahimci cewa mutum ne wanda yake da matsala, kuma al'amarin addini ya wuce wani yanzu yana maka wasa da hankali. Ai akwai mutane da suke kiran kansu likitoci kuma suna yin kurakurai su zo su yi research su ce abu kaza ne, a zo a duk a gane ba haka abin yake ba ko ba haka ba ne. To don haka shi a matsayin shi likita na farko ana ba mu san shi wani irin wato likita ba ne, kuma menene ma status ɗin sa a cikin ɓangaren likitocin. Likita ne da ake ba da ake ganin cewa da ake recommended ɗin sa akan wasu abubuwa, ko kuma likita ne da ake ganin shi kawai ya je ya yi jikarje kana yi ka na sunan likita. Wannan na farko kenan. Akwai likitoci da yawa a ƙasar nan wanda inda ana bin tsari da an hana su practicing wannan aikin likitocin domin kurakuran da suke yi. To ban san ko yana daga cikin irinsu ba, amma shi da ya zo ya ce wai za a yi amfani domin kamar tambayar da muka ji an maza na BBC ana maganin cewa wannan maganin vaccine ne yana haɗe da najasa a cikinsa, ya ce na cewa za a yi a ɓangaren lalura. To ta ga ya kamata magana ce tirilin ne wannan, ga hadisai da suke nuna cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah bai aje mana wani amfani a cikin abin da ya haramta ba, da kuma sauran abubuwa da yawa da wanda ya zo yana sana'ar ta jiya wato yake cewa magani ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen zuwa kan haka. To shi wane ne yanzu da ya zo ya ce haka ne tunda addinin nan ba nashi ba ne, shi ma talaka ne a cikin addinin nan, sai an duba an ga Allah ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan har za a yawaye shi a ce to wannan abin daidai ne. Don haka maganar shi yana daidai da wato maganan kowane irin mutum, ko da dai ya kira kanshi sai ko yana ganin shi wane ne, idan ya magana ana auna ta a gaskiya ta saba ma wato maganan Allah da manzon sa wati da ita zai. Kuma bai kamata ma su na farko tukun ba mu san shi wane ne da ya tsaya yana magana a matsayin cewa za yana wadin wannan abin da ake cewa yana trading, yana kasuwanci ne da rayuwar mutane. Yayin da aka zaka wani alwani ta hanyar maganarsa wani ya mutu ya zai da ran wannan mutanen.
To wannan
kaga irin abin da yake kai kakin da haka gaskiya maganar shi gaskiya ba magana ce ta kwararru ba, duk da ta son zuciya ya taɓa halatta riba a nan ƙasar, kuma har yanzu mai tsammani akwai malamin da ya gamsu cewa kuɗin banki take ba wannan riba bacci ya taɓa yin wannan magana. Kamun gani da yawa ya yi wanda malamai ɗalibai ma sun kama shi da abubuwa da yawa da hudori na kurakurai iri, amma wato bai taɓa fitowa ya ce abin da na faɗa kuskure ba ne, kamar yadda malam shekaru agumi ke yi in ya ga kuskure ce a gyara shi ya yi kuma mun ji hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam girman kai na daga cikin wato raina mutane da cin gaskiya. Domin gaskiya karin wani ne zargi da girman kai gaskiyar magana ce, na saboda mangani shi suna nuna bauta sosai a hakuri na zan rayuwa, akwai bauta a maganin shi akwai rashin sanin ya kamata.
Menene kiranka na ƙarshe Malam Idris?
To gaskiya magana kiran da zamu shi ne wannan abu ne da ya shafi rai malam, duk irin yadda mutum yake hakuri, yau aka zo aka danna ma ɗanta alluran nan ya ga ya mutu, ko aka danna ma yajin shi alluran nan yanzu, ko mace ta ga an mijin ta alluran nan ya mutu ya bar ta da marayu, ko wani ya ga an yi ma ɗan shi ko ƙaninsa, wallahi malam ba abinda zai faina da muni.
To ai abinda zai bayun ne zuwa ga kafin al'amura su lalace ya sa muka zama dole mu haskawa mutane. Kaga kamar yadda muka ce Malam Idris an yi attention na ana so a wargaza kasar nan ta hanyar insas ɗin nan abin bai nasara ba. To yanzu kaga da an zo da vaccine ɗin nan kamar yadda a kudinci yadda suka faɗa aka yi ma mutum ɗaya biyu uku huɗu mutane suka ga sun mutu. To kaga daga nan idan kasar kafin a zo kan raguwar mutane kowa ya tashi ƙura, to ba na tsammanin akwai adadi na jami'an tsaron da za su iya tsare kowace jiha a rana ɗaya su tashi da zanga-zanga jihohi 30 da wani abu. bana tsammanin ana iya haka to kafin
a kana akwai akwai kan wannan abin da abin nan manta an fara mallan akwai sanatocin malaye na wanda aka kowa zai yi ya fito ya fitar da video mana wanda abin ya ba ya sa ne takeici na ga haka da har ne gurin da ma wani babban malamin suna ne wannan yace wallahi kan mutane su yadda musu wannan allura yace allura ce da za ta kashe mutum kuma ka san matsalan ne allura mallan ba wai ana maka a lokacin zaka mutu ba sai ya dinga ginuwa a cikin ka yana cinye ka yana lalata ka zuwa wasu shekaru ka mutu mallan abin da zai baka takeici shine asakulla wato a maganar da shi ya dalle wanda ya fara wanda ya bani ya tsaka mu hankali yace kudin da aka kashe akan wannan harka ta covid 19 din nan daga fara ta zuwa yanzu yace wallahi yace a gina yace a raba kudin ko kashi biyu ne yace yace a gina manyan manyan asibitai guda biyu fa wato wanda suka kai world standard a jihohi kamar Lagos a gina guda biyu a Abuja a gina guda biyu a Kano a gina guda biyu ya kira wuri kusan guda hudu yace idan aka na su kai shi duk wani matsalan healthcare da ake fama da shi kusan za a warware shi yace amma kudin haka aka zo aka ce wai an kashe sai ce to ina aka sa ina kudin aka sa kudin wanda yanzu kowa zai iya gugulin ya ga nawa ne gwamnati tare ta ce ta kashe akan makovinalin nan fito wanda za a yi auna ya gani nawa ne za a kashe a samu asibitoci kwararru inda za a yi ko da dadi ne a state nan gaba daya a state na kasar nan sannan kuma nawa ne za a kashe a hanya in ka ga kuɗaɗen sannan ne kawai na kukan da ake na rashin wato da yake da suna na rashin healthcare na rashin wato hanyoyi masu kyau duk kuɗin nan ya kusa nannan kasuwa kashe wannan ya faɗa mana mutum na so ya koma kada ya ga kamar suka ake kwana magana ne na rashin kwarewa a'a ya yi man gani aka wannan mutum ya duba channel zai gani to don haka mallam gaskiyar magana shi ne akwai waɗanda zargin da ake ma wasu cewa turawa suna ingiza su suna ba su cin hanci suna karɓan kuɗi domin su yi wani abu to wannan zai iya tabbata kuma kamar yadda ka faɗa tunda yanzu mutane ba su gamsu da an ba ka ce za a sa su dole su yi idan wani ya gore ko wannan ya gore wani ya gore to za a samu mummunan matsala ma
da shi ne abin da babu so kuma
hakkin
su dama yanzu ta kowace hali in ƙasar ta wargaje dama abin da suke so kenan ko da yawa mutane allura su mutu hanyar wargaza ƙasar ne ko kuma su kiyarda su hau zanga-zanga ƙasar ta watsi don wanda aka ɗauka su ƙasa in ta wargaje ba su da hasara.
Gaskiya ne malam kuma malam magana ta kusan ta ƙarshe shi ne kada akwai abin da ya tafi mun mu rinka lura da shi Allah ya ba mu hankali domin mu lura da abubuwa iri-iri. Akwai cututtuka da suke damun mutane sosai da sosai a ƙasar nan idan ka ɗauki kamar Kano da suke fama da kwalara kusan bala ya wasu shekaru ko sai an ciwon kwalara an mutu ga cizon tsoro wallahi wannan in ka ji abin da gwamnatin Kano take nema kawai ta magance wannan abun ma sai ka sha mamaki amma idan ka ɗauki kuɗin da ake kashewa akan polio sai ka sha mamaki to me yasa ba za a ɗauki kuɗin na ji a magance cutar nan a Kano ba Kano na kira zai ce ko ina population a nan arewa amma duk inda ake da irin wannan matsalolin arewa me yasa nawa za a kashe a ji a musu ka duba gari kamar Kaduna ka shiga irin sirri gasa ta shigo nan tudun wada don kuɗin da ake nema a fitar musu da wurare da za su samu iska wato su samu hanyoyi da iska da kuma a fitar musu da wannan kwata wallahi kuɗi ne kaɗan amma za a bi su duk lungun a ji a musu alluran polio wai ba a so su mutu bayan ga abin da zai kashe su nan kusa kusa da su ba kawar ba to malam mutum ya zama dabba ne kullum za ka dinga gaya mai irin wannan maganan yana ɗauka ko malaman addini suna buɗe Qur'ani suna karantawa suna ganin abin da Allah ya faɗa akan yahudu da nasara kuma su ce ba haka bane babban matsala malam shine an tashi a gaban Allah
gaskiya ne
wannan shine babban matsala wallahi dan haka shi wanda ake cutar da shi aka je aka sami allura aka kashe shi shi ya gama nashi amma kai da ka tarbi kuɗi da kuma kai da kake kiran kanka sheik malami wanda kake tinkawo har jima'a ake akan shugabancin kungiya to amma kuma ya kawo kamar a ce wannan shi a gaban ne sai kuma wani abu ya faru sai su koma su shiru su zauna suna shiru na cin amana shiru na mugunta shiru na rashin sanin ya kamata a ce kamar Sanata Bino Mala ya fito yana magana kar wani yadda yake shi zai faɗi wannan zai ko ba menene zai iya faɗa ba ina nuna cewa baya tsoron kuwa wannan allura ce yaudara ce cuta ce na ya dalle abu kira magana to wannan saboda Allah ya shani in mu malamun ba su fito ji magana ba wani irin magana suke so su faɗa kaka ta ji tsoron Allah ba mutane ba suna kallon su ba wai da kuna bane mutane kullum suna lura da abin da yake faruwa a ƙasar nan ba
To Malam Idris, wannan gudunmawa mun gode Allah ya saka da alheri. Bari mu dauki kina kusan na karshe mun rike wannan dan uwa akan lafiya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam malam Malam
daya. Da salwa ce magana ne.
Magana Hamidu mai daji daga Libya.
Halidu.
Hamidu mai daji daga Libya.
To Malam Halidu muna jin ka.
Malam muna muku fata alheri kuma muna ganin kokari da kokarin da yi a game da abubuwan nan na adar da ya ka ta kotu da jirgin da ne kuke ce maka koli. Eh. Eh ta cutar da ta corona.
Eh.
Akwai abubuwan da muka gani ana yadawa muna gani da gaskiya da dole a dinka da maka kokora game da ita da cutar da corona. Ba ba kotu ne ta mutu ta mutu tsare da zafi a cikin kafar ko ba.
Oh.
Tuna ya kamata a ce sun tsaya sun fara na ku fari tun da duk wani matsalar da a cikin Najeriya ta yi matsalar da corona da nan tana hawkawa.
Dama ba ai ba wanda zai.
Tun da mai yawanci mutuwar da aka na hayari ba ba ku da tsare kake mutane ba ko ne rikin lafiya ya kake mutu sai a ce corona. Abin ya ga zaman to duka da likitoci da kuma duka an gane na an takura.
Gaskiya ne.
Wallahi duk rikin na yau da take mutu sai a ce corona ta kuma wallahi da dama ko to wallahi ba corona ta da magana da cikin nan ba.
To shi ke nan ba ko.
Tsakanin ne na Najeriya da take da kuma su zo ka amma game da harakan ma da ruwa ta ma corona matsala.
Gaskiya ne wannan dama duk ɗan Najeriya ba mu ittifaki cewa matsalar tsaro da tafi damu da Allah da za a ba ɗan Najeriya zaɓi a ce su zaɓa a ɗauki tsaro a basu da corona na tabbatar za su yadda gara Allah ya kawo musu da matsalar tsaron a basu da matsalar corona ya fi sauki.
Wallahi haka ne. Wallahi ta yi sauki mala.
To Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daji. A ƴan uwa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa ke magana ne.
A karmakan laukana magana da Muhammad Sibawai ne.
To Sibawai ɗazu kana kati baka ji yanzu ba.
A yanzu ina ji kamala.
To bismillah mai ke tafiya ne Malam Sibawai.
Daga nan mai kira ne a karmakan lau.
To muna jin kamalan Sibawai.
A kan makarantar Saudiya wadda nake bayarwa wato wannan gwamnati da kaji tana magana a kan wannan annurar. Wato kawai duk fa da kake yi a kan makarantar babu abin da za ka yi saboda su fi da sun san ƙarya ce.
To ka san shi abu idan ka ji an ce ga shi nan tafi to kafin ya zo ya kamata ka tafi akwai abin da karkata shi jiki ƙarya ne. Kuma abin ya zo ya faru a lokacin da baka da yadda za ka yi kuma.
Wannan haka yi kuma.
Ka lura? Dama ai fatan da muke Allah ya sa abin ya zama ƙarya ba gaskiya ba. Amma abin ya zama.
Kullum su dama yanda za su yi su kwashi harkar kudin da aka turo shi sukewa don wallahi maganar ka ku ba sa yin ta samu ba sa yi. In ba irin ku ba wanda Allah ya rike maka kuma daga Allah ne ka san kullum Allah yana faɗa cewa shi yake gaban mutanen da yaso wanda za su da faɗakarwa ga kasa ga kuma addinin. To mu idan ba su bari an yi mana addinin mu cikin sauki yanda muke samun karatu da nutsuwa idan ba su bar mu akan haka kan ma mutuna da gaba da hankali a cikin wajen a yi maganar zanga-zanga ko za a yi ba ko za a yi duk da haka yana tada mana hankali amma mu a bar mu ma mu ji da maganar karatu da muke ɗauka shi ya so tun da sun ce za su ɗauke mu a haka ku ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana mafita su idan an je gaban Allah sai ya tantance kowa a cikin aikin.
To amin Malam Sibawai lallai za mu sha dawo Malam Sibawai Allah ya saka maka da alheri. A ƴan uwa da Allah ya yi hakuri saboda yanayi na lokaci gashi na ga cigaba da kirayen mutane wannan shiri za mu tattare shi mutane su jira sai mun hadu a halitta ta gaba. Abin da nake kira zuwa gare shi abubuwa ne guda uku. Abu na farko, mutanen Niger ba mu gushe ba muna musu addu'a, yau ne suke da zabi a kasar. Allah ka sa a yi zabe lafiya, Allah ka sa kuma a tashi lafiya. Da zuwa su sun kira ni mun yi dogon tattaunawa da su. Na ba su shawarwari akan harkan shugabanci, cewa su yi haƙuri ko da aka san abin da suke gani ba shi bai faru. To haƙuri ake yi da harkar shugabanni da shugabanci akan abin da ba saban Allah bane. Sannan su yi fatan Allah ya sa abin da za su gani na sakamako ya zama musu alheri. Dan ba da abin da kake so bane yake zama maka alheri, ba kuma da abin da kake so bane yake zama maka shari. Abu na biyu kuma, muna kira zuwa ga al'umma mu ci gaba da yin addu'a. Duk mutumin da yake nufin mu da alheri a ɓoye ko a bayyane, to Allah Maɗaukakin Sarki shi ma ka tabbatar masa da alheri. Wanda kuma yake nufin mu da sharri a ɓoye ko a bayyane, to sharrin da kuma yake shiryawa, to Allah ka mayar da sharrin a kansa. Sannan mu yi ƙoƙari mu tuba mu koma zuwa ga Allah. Abu na uku kuma, ko mutum ya ƙi ko ya so, abin da ya fi damun Najeriya wannan matsalar ta corona ba shi bane abin da ya dame mu. Matsalar insecurity ita ce matsala ta farko da ta fi damun mutane, ita ce ta fi ɗaga hankali. Yanzu ko shekaran jiya aka wani bawan Allah yana Algeria ya faɗa cewa 'yan uwanji sun baro, ina ne za su zo nan Kaduna an kama su. Wasu daga cikin da aka kama an ce sai an ba da miliyan 40 kafin a sake su. To jiya ma aka tsana abin ya faru ko? Babu ranar duniya da za ka kwana ka tashi baka ji wani abu ya faru ba. A daidai lokacin da wani bai biya 'yan ta'addan nan ba, ya ce dole ne yanzu mutanen da ke ƙauyukan nan da aka kora dole kowa sai an mayar da shi gidan shi ya ci gaba da kwana lafiya lau. So ne zai ce wai dole wai sai an zo an maka allura ta vaccine din nan ko ka yadda ko baka yadda ba. So da haka wannan shi ne abin da yake gabanmu. Abu na uku kuma na hudu, kamar yadda na faɗa a farkon karatu, na ce wani abin da aka ga ya fara so muso ma haka. Malaman addini ya kamata su tashi su binciki wannan abin, su san menene hakikanin gaskiyarsa da kuma mawuƙin da ya kamata su tsaya a kai. Kuma daidai ne idan ya tabbata haka ne abin da zai kashe mutane a malaman su shiru ko suna da ta cewa. Wannan shi ne, saboda haka mu mun faɗi iya abin da za mu faɗa, kuma a nan za mu tsaya. Wanda kuma ya ga yana da wani sharri da zai je kullo a kanmu, kuma in kun ji wani abu ya same mu a koda yaushe ne kuka ji an kullo wani sharri an ce an yi kaza an kaza, kada ya ba ku mamaki. Dama wannan aikin na da'awa zai iya ja maka alheri kuma zai iya jawo maka matsala. To da haka dama duk wanda ya same mu da izinin Allah a shirye muke mun san zai iya samun mu, kuma za mu ɗauke shi da izinin Allah. Da haka mu mun faɗa Allah ya sani wannan matsalar ma mun wuce ta yanzu, ba za mu sake tattauna ta ba, mun yi gaba. Allah ya shaida al'umma ta shaida mu dai mun sauke nauyin da ke kanmu. Wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.